Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a Shiri ne da hukumar gidan Radio Express mai gabatar da shirye-shiryen ta kan mita 90.3 zangon FM take daukan nauyin kawowa. A cikin shirin namu na yau zamu tattauna da Shehin Malamin mu akan tsarin da dan jarida ya kamata ya bi gurin tattaunawa ko kuma hira da abokin hirarsa wanda a turanci aka fi sani da interview. Amma bayan mun amsa wasu daga cikin tambayoyin da kuka turo mana kamar yanda muka yi alƙawari, Malam a madadin masu sauraro mu ne maka barka da zuwa cikin wannan shirin.
Jama'a assalamu alaikum.
Sako na farko ya fito daga Baballiya Afi. Wai me yasa MSHIM suke yawan rantsuwa da Allah a fina-finan su?
To kuma nan ai MSHIM din da a tambaya. Rubutu suke yi, su suke rubuta labarin film din su, su suka san dalilin da yasa suke saka irin wannan kalmomi na rantsuwa ko dai kuma irin kalmomi wani irin rukunin kalmomi. Saboda haka tabbas su za a tambaya. A ji me yasa suke rubuta irin wannan. A nazarce ba za mu iya faɗan dalilin da yasa ba. Sai dai a tambaye su ko kuma kaga wani producer ko director da kake ganin sha'awar film dinsa yana yawan yin abin da kaga ya daure maka kai, mafi ala shine ka tambaye shi dan sukan sa lambar wayan su a cikin cassette din su ko a cikin plate din ko ma a cikin film din suka rubuta lambar wayar su.
Tambaya ta biyu kuma ta fito daga Aminu Musa Rijiyar Lemo, cewa yake mutane suke da alƙalanci, me yasa idan an yi film mara kyau ko kuma wanda yake bata tarbiya suke siya?
Ya danganta ga abin da kake nufi da bata. Ai wato dan adam shi babu abin da yake so illa shedanci. Duk abin da yanzu kai film na wazi bazan ta dai za su siya ba. Amma idan kai film ya zamanto akwai wani abu da ake cewa controversy, wani abin da zai kawo kalubale ko zai tada hankali ko zai kaka ko yana da wani abu wanda ba a saba gani ba ko ba a saba ji ba, to wannan mutane za su yi rababban sa. Wannan shine gaskiyar lamarin. Idan ka zauna kai film inda kake nuna mutane yadda ake zaune lafiya, yadda ake zaman lafiya, yadda ake karfafa dangantaka, ake karfafa dangantaka da juna, yadda ake daukaka makwabtaka, yadda ake daukaka abokantaka, ba wanda zai siya. Saboda wannan abun sun riga sun sani. To amma da zarar kai film wanda yake ya kawo shedanci a ciki ko ya kawo wani abun da mutane za su siya, haka halayyar dan adam take. Dan adam ne yake shi ya fi son inda ake cewa kar a je din to nan yake son ya je.
To sako na uku kuma shi ya fito daga Tijjani Musa. Wai kira yake ga ƴan film da su rinka yin shiri irin na su dan haki a maimakon bata al'adar Malam Bahaushe, kuma yana fatan za su gyara.
To wannan ƴan film din ne ina fata su ma sun jika. Idan sun ga za su iya daukan wannan shawara ta haka za su iya dauka, an kuma sun ga cewa ba za su dauka ba saboda wani dalilai, to kuma wannan tsakanin kai da su ne. Ina fata ƴan film din sun ji.
Sako na gaba kuma babu suna amma ya fito daga lambar waya kamar haka 0803340852, cewa yake dan Allah kira na ga MSHIM su ringa rage bukatunsu, su ringa duba bukatun mutane, wallahi suna bata mana tarbiyyar yara.
To ina dai fata MSHIM din za su ji abinda ka faɗa, in kuma suna da niyyar yin wani abu akai, in kuma ko sun yadda da kai to za su iya yin wani abu akai, in kuma ba su yadda da kai ba to sai dai a yi haƙuri.
Sako na gaba shi kuma hakan ba suna amma ya fito daga lambar waya kamar haka 0805991784, cewa yake dan Allah Malam menene bambanci tsakanin labarai da rahotanni?
Labari shine wanda ka bada abubuwan da suka faru a lokacin. Kamar misali an ce wani yayi canjin sheka daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya, to wannan kaga labari ne. Kai tsaye zaka faɗi cewa wani da wani da wani sun fita daga wannan jam'iyya sun koma wancan jam'iyya, ka bada labarin abin da ya faru. Rahoto ko shine abin da yake ya jubanci abubuwa da mutane suka yi da yawa a lokaci guda. Kamar misali ka je kasuwa sai kaga abubuwa da yawa, abubuwan da suke faruwa, sai ka bada rahoto ka ce a yanzu haka ina kasuwa ana hada-hada ciniki ga wani abin da ya faru, kaga wannan rahoto ne. Ana haka a cikin studio din sai kuma aka yi wani hatsari a hanyar Zaria, sai wani waje ai gashi yanzu nan wani hatsari ya riga ya faru a hanyar Zaria, kaga wannan rahoto ne. To amma labari wani abu ne, wato abu ne mai dogon bayani akan wani abu da ya faru wanda ke a nutsa a hankali. Rahoto kuma shine tattaro gajeren labarai wuri daya dan a sanar da mutane abubuwan da ke faruwa a wurare daban-daban.
Shi kuma wato Usaini DZ, Anas Rabiu, Kadawa Miltara, Kabiru Ismaila da kuma umma matar zage mai shayi gayawa wayannan malan duka fatan alheri suke gare ka.
To nagode kware da gaske, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya bar zumunci.
To wayannan sune ɗan tambayoyin da muka samu kuma wayanda zamu iya kama amsawa. To amma kuma kamar yanda na ambata tun farkon wannan shirin cewa yau zamu tattauna da farfesa ne akan yadda dan jarida ya kamata a ce ya tattauna da ainihin abokin hira wanda aka fi sani wato kamar da interview kenan a turanci. Wai shin ma malam menene hikimar ita wannan tattaunawar da wani abokin hira, misali ga ainihin shi dan jarida?
Ai ba abokin hira bane. In ka ce abokin hira, akwai bambanci tsakanin hira da kuma tadi. Idan mutane guda biyu suna zaune suna maganganun su tsakanin su, tadi suke yi ko kuma hira suke yi. Amma idan ka ce hirar neman bayani, to ita ce interview. Abin da ake nufi da hirar neman bayani shine hirar da kake yi ko kuma maganar da kake yi da mutumin din tana da wata, tana da inda ta dosa, tana da farko, tana da tsakiya, tana da ƙarshe, tana da tsari. To wannan tsarin shine yake bambanta ta da hirar da zaka yi da mutum wanda yake yi. In ka fara wannan magana sai ka watsar da ita, sai ka dauki wannan magana sai ka watsar da ita. Amma hirar neman bayani kana neman wani abu ne, saboda shi wanda kake hirar da shi yana matsayin da zai iya baka gamsassan tsararren bayani akan wani abun da ya faru. To kaga bambancin kenan. Hirar ku ta jama'a ba dole mana ya zamanto cewa kowa ra'ayi yake bayarwa, shi ma wannan ra'ayi yake bayarwa. To amma ra'ayin yana da muhimmanci, saboda yana matsayin da zai bada ra'ayi kayyadajje. Saboda haka yana da muhimmanci a san cewa hirar neman bayani ita ce wata 'yan jarida suke yi, suna neman bayani akan wajen mutane, ba wai hirar da suke yi tsakanin su ba, ko kuma hirar da mutane suke yi tsakanin su, wannan ba ita ce interview ba. Interview magana ce wata mutum ɗaya da ɗaya ake yi, kuma ana yin ta ne saboda dogaro akan cewa shi wanda ake wa interview din, wanda ake neman bayanin a gurinsa, yana matsayin da zai iya bada bayani. Idan baka da matsayin da zaka bada bayani, ba wani bukatar ma ayi wani magana da kai.
To misali shi wannan hirar da muke magana ko kuma ta ainihin neman bayani, malam, kamar a aiki na jarida ta kasu kamar kaso nawa ne misali?
A iri ɗaya ce, ai ba ta da wani kaso, iri ɗaya ce. Kawai abin da yake mafi muhimmanci shine yadda ake yin ta. Amma ba ta da wani rukuni a ce ga wani hirar waccan ko hirar waccan. Duk wanda zaka hira da shi, wato hanyar ɗaya ce inda zaka ga, wato zaka nufi inda yake. Hanyoyin ne suna da yawa, za su kai kusan wajen goma, lokaci ba zai ba mu damar mu warware su duk gaba ɗaya ba. Amma dai na farko shi ne, duk wanda za ka yi hirar neman bayani da shi, dole ya zamanto cewa akwai ladabi da biyayya a cikin lafasinka na wajen tambayar da za ka yi masa. Dole ya zamanto akwai ladabi da biyayya a cikin yadda za ka nufaci shi.
Na'am. To malam, wai shin akwai wani nazari da ya kamata a ce wanda zai jagoranci hira ya yi kafin ya yi hira da abokin tattaunawa?
Akwai wannan su ne ma dokokin yin hira. Ba haka kawai za ka je ka tari mutum kawo hira da shi ba. Akwai dokoki, ka'idoji wanda ya kamata a ce ka riga ka san da su kuma ka bi su saboda a zauna lafiya. Kuma abin mamaki shi ne, da yawa daga cikin ka'idojin nan da dokokin nan, ka'idoji ne da dokoki na mu'amala, na kyakkyawar mu'amala. Ba wai kana buƙatar a ce wai sai kana da digiri akan abun ba, a'a, kawai mu'amala da jama'a. In ka iya mu'amala da jama'a, to za ka iya hira da mutane, wanda kuma za ta kamsar ta bayan banka abin da kake so. Na farko dole ya zamanto ka nufanci mutum da girmamawa, da ladabi, da biyayya, da girmamawa. Ba ta aka ce wai ka kaskantar da kanka ba, amma dai dole ya zamanto cewa ka riga ka bashi mutuncinsa a matsayin ɗan adam, ka girmama shi. Ba wai kawai za ka zo ka ce kai yaya, ina son kai min dan bayani ka gane akan irin wannan ba, ko lafazin ka ma kadai sai ya sa ya ce ba zan saurare ka ba. Ba kuma ce aka ce ka zo ka kaskantar da kai ka ranka dade yalla boy, ranka dade yalla boy, muna son mu ji ba, a'a, kawai assalamu alaikum, suna na kaza, daga wuri kaza nake, ga abin da nake son maka tambaya akai. To in ya ga dama ya ce bismillah sai ku yi. In ya ce a'a, ni ban da ra'ayi akai, shikenan sai ka kyale shi. To kaga dole ka nufaci mutum da ladabi, da biyayya, da girmamawa. Sannan na biyu, dole ya zamanto cewa a inda za a yi wannan hirar ƙarin bayanin, guri ne inda yake daga kai hashi za ku ji daɗin zama a wurin, kuma za ku ji daɗin mu'amala a wurin. Misali office ko rumfa ko dai wani guri inda babu wata hayaniya, babu surutun jama'a, babu ƙarar mota, babu ƙarajin injin janareta yana tashi, inda dai ya zamanto zai ji daɗin abun. Kuma kar ka yi shi za ka yi hirar nan a inda yake wajen sana'arsa, saboda zirga-zirga na jama'a, wannan ya zo ku tsaya, wannan ya zo ku tsaya, an fi son a yi ta kai tsaye an fara, saboda wani ya fara tunanin nasa, tunanin sa yana tahowa gar, sai aka dafe masa tunanin. To kafin ya koma ya jona a ci gaba, zai masa wahala. kuma ba dole bane ya tunato da duk abubuwan da aka yi magana.
To malam hira da kamar wanda yake kamar sana'a kira ko waye da shauransu, saboda ka bada yanayin gurin a gane ga inda kake.
Shi wannan sound bite din ake fadan sa sound bite, zaka iya yi dan a san a inda kake. To amma kuma idan ka rata yayi ba za ka ji ma abin da yake fada ba, kuma kai kanka wajen warware hirar zai maka wahala. Wannan hirar tana da kyau ka yi ta a inda kake son ka sa ta on air live kenan, dan a san cewa a gurin da ake abun ake. Kamar misali ai yan jarida suna yin hira da mutane a wajen taro, kuma suna dauka hada habar mutane da yake, saboda a san a cewa a wajen taro ake. Wannan ya bambanta da hirar da zaka yi da mutum ta awa guda akan wani abu, wanda yake dole ne ana bukatar a zauna a yi hirar a guri mai shiru a tsanake a hankali, saboda haka akwai wannan bambance bambancen. To kuma dole ya zanto cewa zaka hirar da shi ya zamanto abin daukan magana yana kusa da shi. Zaka yi mamaki ga wasu sun zo yin irin wannan hirar sai ga abin daukan magana yayi danyi nisa, kuma ba za ka iya jin me ake faɗa sosai ba, sai ka kasa kunne sosai. Kuma dole ne ya zamanto cewa watakila ma kai zaka rike shi abin daukan maganar, amma ya zamanto dab da shi. Kar ya rufe bakinsa, amma ya zamanto dab da shi dai da magana za ta fito raɗau yadda za ka saurare ta. Sannan kuma ya zamanto ka kwantar masa da hankali, irin ya ga cewa ba wai tonan asiri kake son ka yi ba, kar dai ka yi masa wata barazana ta wacce za ta tsoratar da shi ko kuma ta sa shi ya ji cewa ba ma zai saurare ka ba. Ya zamanto hankalinka a kwance, hankalinsa a kwance, a yi dan wata 'yar magana haka, akan dan yi wata 'yan magana, a ya gari ya jama'a kai, ai wadamuna ta albarka, ai kai amma sanyin nan fa yayi yau. Dan kankanuwar magana haka wata za ta dan kwantar da mutum, ba wai haka za ka kai tsaye
ya ji ya amince ya yadda da
ya amince ya saki jiki. Yana ana yana da kyau ka sa mutum ya saki jiki da kai, dan ka san wani irin abun nan za ka yi. Hatta da tufafin ka ma kadai zai iya tabbatar da wani irin mutum ne kai, kuma ya kayan sawa ya danganta kuma ga wanda za ka yi wa hira. Yanzu ka je wajen dattijo ka ce za ka hira da shi akan wani abu, sai zama cewa kayan da ka saka shi ma na dattijo ne ko kuma dai na wani kamilallen mutum, kaga zai fi sauraron ka, zai fi sakin ciki da kai. To amma idan ka je wajen dattijo ka je da kayan suwaga, mulafazinka kuma wani iri ya, to kai old man ya kake ciki ne, to kaga wannan ka fara masa zai ce wannan ka zo masa da shashanci ne, ba zai saurare ka ba. So saboda haka yana da muhimmanci kai, kuma kazalika idan ka je wajen yara 'yan suwaga za ka hira da su, to dole ka nuna musu cewa ka san abin da suke ciki, kai ma za ka iya yaran su da irin wannan, sai ka sun saki jiki da kai sun maka bayani. To amma idan ka je musu da dattijo da lafazin irin na dattijo, to za su ce kai wannan wani dead ne, mu ba za mu saurari wannan ba. To yana da kyau ka san
za ka yi wa
fasalin wanda za ka yi wa da kuma yadda za ka nuface shi, saboda ya saki jiki ya baka abin da kake bukata. Kuma idan kana hirar da mutum na neman ƙarin bayani, to dole ya zamanto kana kallonsa ido da ido,
ka kura masa ido,
ka kura masa ido, ka kalli idansa ya kalli idanka, saboda idan kana hirar sai ka dinga sunkuyi da idanka, to akwai wani alaman cewa wani abu kake kaucewa. Saboda kaucewa yawan kiftawar ka kau da idanka wani abu alama ce kana ko son ka kauce wani abu, kai kanka tambayar da kake yi ma ba da gaskiya ne ba. To amma idan ka kalle shi ya san yi kana sauraron sa ne, saboda shi ai ido da ido yana ba mutum dama cewa eh ana sauraro na
duk girman sa malam kowa,
duk girman sa, duk girman sa. A al'adar Hausawa ce, al'ummar Hausawa ce, ce baka son ka kura mutum ido, amma baka kura mutum ido idan bayani yake baka, idan umarni yake baka kai, idan cewa yake cewa da kai ka je kai kaza, ka je kai kaza, ka je kai kaza, ladabi ne ka sunkuyi da kanka ka saurare shi sai ka je ka aiwatar da abin da aka ce. Amma idan aiki ce ta hira fuska da fuska, to ido da ido ake so, dan a tabbatar cewa wannan ido da idon da ake yi ya riga ya fitar da wata wani kororo na sadarwa tsakanin kai da shi. Sai ka ga kamar wato gaba ɗayan duniya babu kowa, kuku biyu ne ral a wannan gurin. To amma idan kana magana kana sunkuyi da kai, kana kiftawa, kana tsorata, ko shi kansa yana yin wannan, to akwai matsala, ba ku isar da sako ga juna. To wannan rashin isar da sakon ga juna din zai bata maganar abinda kuke yi.
To na mai sauraro kada dai ka shafa, kana sauraron shirin Jarida da Jama'a ne, a inda muke tattaunawa da shehin malaminmu wato Professor Abdullahi Uba Adamu akan yanda ɗan jarida ya kamata ya tattauna da abokin hirarsa, wato abin nan da ake ce ma interview a turance. Kana iya ba da gudunmuwa ko kuma aiko da tambaya akan lambar waya kamar haka 0806528528, zan maimaita 0806528528 a dakace mu.
Kano takawa abun bugun gaban Kano ko da kanawa marmara kashin kasa a tambayiwa. bango ne majingina abubawa matokara ta masu san tasawa jeji kafice gaban shingewa hadari sa gaban ka ba a hanawa madu uban sarakuna na arewa shakallo da armashin dubawa mai kallon ka ba shi nuna gazawa dan bayan rafa hari ga kanawa
maraban ku na'am mallam kana magana akan
yawa dokoki da kuma tsarin da ya kamata a bi to akwai wayansu kuma idan ana hirar da shi kuna magana da shi ba wai shiru zakai dum sai ka ce dutse ba dole ka ciccika masa tai la'akari ta nuna masa cewa kana fada akari da abin da yake cewa kamar ka ce na'am alhamdulillah ko ka dinga dan girgiza ka yada kanka haka kana ai kwarai kan a kwarai na to irin wannan zai san tare kuke tafiya amma ba kai masa shiru sai ka ce dutse ba dan sai ce wai ko kana ma sauraro da kunna ko ko ya naga kai dum ko ma kake kushi ka ce wai to ba dauka nake ba dole ne ce wani abu to wannan ba ladabi bane a wajen dai tsarin aikin yana magana kana ahun kwarai alhamdulillah akai alhamdulillah kaga kana da karfafa masa in yana nuna kamar bajinta ne na ce ai lokacin mun kadai ai Allahu akbar kai amma an sha wahala amma an yi aiki kai masha Allah to duk wannan ladabi ne na sauraron mutum wanda kuma shi wannan zai da fito masa da wayansu abubuwa ya san kana sauraron sa idan yayin shiru dum to karkace dala mala yi sauri kai ga abun nan ina da sauri zan ta ba sai ka dan yi shiru
kai ma
ka dan saurare shi idan kaga kamar ya bace ne akan abun da yake sai ka dan tai da shi ka dan tura shi kace to ai kamar muna maganar kaza ne to kaga sai ya tuna ya ci gaba to in yayin shiru ba fushi zakai ba ka ragaita kace
ko kuma kai shiru ba ai
a kai ba za ka shiru ba ai kai ka zo da magana kai ne mai hirar kai ne baki abun magana kai ne kake da tambayoyin in ya gama ba sai kuma kai za ka dum yana ta ina jiran ka kai kuma ka fara chat wallahi ni ba ma san abin da za mu fara ba to kuma ka zo wurin ka zo ka same ni to kamata yi a ce a shirye kake da tambayoyin ka ka tsara su yana gama wannan ka hawo wannan wayan tambayoyin ba kararru bane suna da yaya sai in an yi su ne yayan suke fitowa to duk wannan abubuwan ya kamata a ce ka riga ka yi la'akari da su to saboda haka dole ne ya zamanto ka saurare shi to suka saurare shi sauraro yana da kyau ka saurari abinda yake fada idan akwai bayani da yake bukata kai masa ka tambaye shi ka ce kana bukatar karin bayani ko ka kana nufin kaza in akwai ta tambaya mai yaya sai kai mata yayan ai ku kamar an ce kaza to haka za ku tafiya ya zamanto a ƙarshe mafi muhimmanci kai ma kanka da kake yin tambayoyin ka karu kai ma kanka sakamakon tambayoyin ka san wani abu da baka sani ba saboda ai akwai dalilin da yasa ka same shi ne saboda mutum ne wanda yake yana matsayin da zai baka wannan bayani ko gwani ne akan harkar sa yake abin da yake yi ko wani masani ne ko wani manazarci ne ko wani jami'i ne yana dai da dalilin da yasa ma har bayanin nasa yake da muhimmanci saboda haka dole ka saurare shi kuma duk tambayoyin da suke da shi da abin nan kai su da kai musu da yaya ka dare fada da su sannan ka dauki ka rubutu ba wai haka kai zaka harda hannunka ka kula musu ido ba yana magana kana dan rubuta wani abu eh kana dan rubuta wani abu wanda zaka dada fada da shi wajen rubuta labarin ka to yana magana kana rubuta yana rubuta kana rubuta wani abu ba ta aka ce ka rubuta amsarsa a yadda yake fada ba ba ta aka ce ka transcribe wato ka fitar da abin kai tsaye ba ka fassara ba a'a amma dai yaga kana dan rubutun wani abu kana dan yi wani abu to zai fi sakin jiki yakan koyi ka hada hannu koyi ka kura masa ido ka yi dum sosai ji kai ni wannan Allah nake mu sauri mu gama mu tafi yana da muhimmanci to a ƙarshe zaka yi masa wata tambaya ta ƙarshe
to
dan naga yanzu yadda ake yi yanzu ana fito da wannan wai sai a ce da mutum a minti a sakan daya menene sakonka na ƙarshe
to
ba a tambayar mutumin da kake masa hira akan wani madogara da yake da shi irin wannan tambayar sai dai kai wa wannan mutumin da yake da ra'ayi in ra'ayi ne yake bayarwa ra'ayin sa ne
kamar hira da ɗan siyasa
yawa kamar hira ta ɗan siyasa wani kira zaka yi ga ɗan siyasa ɗan uwanka wani kira zaka yi da sojojin baka ɗan uwanka wani kira zaka yi ga mabiya wani kira zaka yi ga ɗan jam'iyya to kaga wannan sako sai ya bada wannan sakon amma idan ka zo ka samu makeri ko zo kuka hira da shi akan yadda yake kira akan yadda yake tsara abubuwan sa yadda yake kasuwancin sa bai kauta a ƙarshe kace da shi to me sakonka ba sakonwa wani sako kake son isar ai ba wani sako yake son yayi ba to amma zaka yi tambayar sa kace to algafa ta mallam yanzu abin a ce kai ba makere bane me kake ganin zaka iya yi a rayuwarka bayan kira to kaga sai yace kai ani gaskiya in banda kira ba wani abin da nake so kaga an gama wannan hira ko kuma yace kai ai ko na so a ce in zama batoku ko kuma na so a ce in zama merini ina ma wato na samu damar da zan yi wannan to kaga wannan ya bambanta da kace wai to a sakan dai ka fadi me yasa sakonka na karshe idan mutumin da kake hira da shi ne akan madogara madogarar wato kwalewa na wani abun da yake yi to kamata yake masa wannan tambayar na cewa inda kaga yanzu kanka a wani hali ya zaka yi
to misali da farko na tambaya kamar rabaraban ita wannan hira ta tattaunawa kace kusan dukkan yace eh misali kamar idan mutum ya tafi wani waje wata kila sai ya tadda wani abu misali kamar hadari ko wani abu haka ya faru a gaban wasu su kuma irin tambaya ko kuma tsarin da ya kamata a ce kai bi gurin yi musu tambaya yana bambanta ne da irin wannan hira da yake yin take
bambanta ba zai bambanta ba saboda duk ladabi ne na magana kar ka manta fa cewa aikin jarida aikin talabijin aikin radio duk da aiki da dan jarida ka ce dan jarida aiki ne na ladabi aiki ne na magana na lafazi yanzu ka zo ka tar an yi hatsari ga mutane nan sun raunata bai kamata ka zo ka samu wanda ji raunin ka dinga tambayar shi mallan ya kake ji ba wannan ko kana aikin jarida ko baka aikin jarida ba ladabi bane ka tsaya kana tambayar mutum gashi ba shi da lafiya kana tambayar sa yaya jikin ka da wani abun nan bai da lafiya to ke shi ka kai shi asibiti ka fahimta saboda haka ba wani abun da yace dole sai kai sai ka bi wani rukuni na hira abinda ko yake doka ita ce misali idan zaka dauki mutum ta waya ko ta abun dauka ko ta kaset sai ka sanar da shi cewa hira nan da zamu da kai fadina daukan ta akwai matsala in yace babu matsala shikenan in yace eh akwai matsala ni ba na son akai murya ta ko ina to sai ka ajiye abun ka kashe kuma ka nuna masa ka kashe baka dauka kamar ajiye shi a inda zai gani ya tabbatar cewa ba dauka kake ba sannan sai ka dogara akan rubuta duk wata hidda da kuke sai ka rubuta ta
to mallam kusan dole dai anan zamu ainihin gintse shirin duba da yanayin lokaci muna godiya mallam da dama da ka bamu muka tattauna da kai a cikin wannan shiri na jarida da jama'a
alhamdulillah
mai sauraro yanda ta kasance kenan dida dai ba shine karshen ainihin shirin ba a madadin jagoran shirin Ahmad Tijani Lawal sai wanda ta shirye shirin Nafisa Murtala Ahmad ni da na gabatar Murtala Ilyaso Yagi ke cewa ku kasance da mu a wani makon danjin ci gaban shi wannan shirin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.